sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Suleiman Yara ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 6 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud, ba mukanin labarai.
Babban sakataren janar na kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC, Mohamed Sanusi Barkin, da ya rasu. Dakarun Rasha sun kashe fararen hula biyar tare da jikkata wasu 21 a yankin Donetsk na kasar Ukraine. Wani mai kutse a yanar gizo ya yi ikirarin sace bayanan mutum biliyan 1 a China, wani abu da ake ganin shine satar bayanai mafi girma da aka taba gani a tarihi.
Kanin labaran duniya kenan. To jama'a, na nuna alhani kan rasuwar babban sakataren kungiyar kasashe masu arzikin man fetur, Mohamed Sanusi Barkindo. Zamu kawo muku cikakken wannan rahoton a cikin shirinmu na dare. To amma a cikin shirinmu na yau, muna dauke da hira ta musamman da kakakin hukumar kula da gidajen gyara hali ta Najeriya, Abubakar Umar, akan batun harin da wasu ƴan bindiga suka kai gidan yarin kuje a daren jiya Talata.
Ina batun cewar akwai wasu manya-manyan 'yan siyasa da ke cikin wato prison din na Kuje wanda sun yi batun dabo, misali Abba Kyari da sauransu.
Suna nan daren jiya da dare muna tare da su, kuma da safin nan muna tare da su, har suna yaba mana rawan gani mutum.
Za kuma ku ji yayin da wa'adin rufe iyakokin kasar Saudiya ke cika a yau Laraba 6 ga watan Yuli, hukumar Alhazan Jamhuriyar Nijar ta ce ta samu ƙarin wa'adi don kammala ayyukan jigilar wasu maniyyata sama da 1,000 daga birnin Yamai. Sannan kuma muna tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya sai kuma gabatar. Amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Babban sakataren janar na kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC, Mohamed Sanusi Barkindo, ya rasu. Barkindo, wanda dan asalin Najeriya ne daga jihar Adamawa, ya rasu yana da shekaru 63 a ranar Talata, a cewar kakakin ma'aikatar man fetur din Najeriya, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito. A wani sako da ya wallafa a Twitter, shugaban kamfanin man fetur na Najeriya NNPC Mele Kyari ya kwatanta rasuwar Barkindo a matsayin babban rashi ga iyalansa. Kamfanin NNPC Najeriya, kungiyar OPEC da kuma daukacin fannin sarrafa makamashi a duniya. Rasuwar ta Barkindo na zuwa ne yayin da yake shirye-shiryen kammala wa'adin shugabancinsa a kungiyar ta OPEC. A dai watan Agustan shekarar 2016 aka nada Barkindo a matsayin babban sakataren janar na kungiyar ta OPEC mai membobi 13. Gwamnan gabashin lardin Donetsk da ke kasar Ukraine ya faɗa ranar Laraba cewa wasu har-haren sama da dakarun Rasha suka kai sun halaka fararen hula biyar tare da jikkata wasu 21 cikin sawoyi 24 da suka gabata. Pavlo Kirilenko ya wallafa a shafin Telegram cewa an kai har-haren ne a Avdiivka, Solovyansk, Krasnohorivka da kuma Kurakov. Har-haren, a cewar gwamnan, sun auku ne a ranar Talata. Yayin wata hira da aka yi da shi a talabijin, da farko gwamnan ya umarci al'umar yankunan da su fice daga gidajensu. Sau'i bayan haka kuma sai ya dawo ya ce kowa ya nemi mabuya. Gabanin har-haren na Rasha watanni 4 da suka gabata, birnin na da akalla mutum 107 da ke zaune a cikinsa. A wannan mako ne dai dakarun na Rasha suka karbe ikon lardin Luhansk da ke makwabtaka da Donetsk, wanda suke ci gaba da kutsawa cikinsa. Batun na Ukraine ne ake sa ran zai fi jan hankali a taron ministocin harkokin wajen kasashen G20 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya, wanda za a yi a wannan mako a birnin Bali na kasar Indonesia. Taron da zai zama sharafage ga taron kolin da kasashen za su yi a watan Nuwambar bana. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce za ta halarci taron, amma manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce babu wata ganawa da za a yi tsakanin ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken, dangane da neman maslaha kan rikicin na Ukraine wanda aka kwashe wata 4 ana yi. Hukumomin Kremlin sun ce shugaba Vladimir Putin zai halarci taron kolin na G20 da za a yi a watan Nuwamba, wanda kasar ta Indonesia ce za ta karbi bakunci. Kazalika shugabannin kasashen G7 ma sun ce za su halarci taron. Labaran nan zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
nan ba da jimawa ba Mahmud Zaid kawo mana karshen labarin duniya kafin nan bar mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin akan harin da wasu ƴan bindiga suka kai gidan yarin kuje a daren jiya talata. A wata hira ta wayar tarho kakakin hukumar kula da gidajen gyara hali ta Najeriya Abubakar Umar ya faɗa wakilin muryar Amurka Alhassan Bala cewa sojoji sun kai masu agaji cikin gaggawa kuma an kama kusan duka daga cikin fursunonin da suka nemi tserewa. Ga yadda hirar ta su ta kawo da Alhassan Bala.
Yanzu halin da ake ciki ne dangane da wannan abu da ya faru a Kuje.
To abin da suke da shi ne cewa sun zo da bumagumin su ne wanda ke da exclusive shine suka zo da shi tare ne sun yi amfani da shi. Amma in dai batun cewa rufe a tafi nasu ne. Amma in tsoro suna nan kwarai da sojoji 31 suna kasa. Polisai ma suna kasa don mutane ma suna kasa.
Allah ya ko ma ya zo da sauki kuma ko'ina ya lafa yanzu nan. Mutane ma sun mutane an kan kama mutane da yawa da suka tsere a gurin yari kuma sojoji suna nan polisai suna nan da civil defense da wasu.
Kamar mutane nawa ne suka gudu ko a ce suka fita daga cikin gidan yarin yanzu haka?
Eto yanzu ne mutane da kama dai ya fi ɗari biyar cikin ɗari shida da suka gudu da wani abu.
So yanzu a iya cewa akwai akalla sama da 100 kenan da suke waje da ba a kamo ba yanzu?
Amma ba su kai ma 100 ba, abin da ya sanar da ba su kai 100 ba, kowanne suka kai su a kowanne aka kamo yanzu na suna police station ba kowanne ma suka kira mu cewa suna so su zo su dawo. To ba su kai 100 wanda ya rage.
Ina batun cewar akwai wasu manya-manyan 'yan siyasa da ke cikin wato prison din na Kuje wanda sun yi batan dabo misali Abba Kyari da sauransu.
Suna nan dare muna tare da su kuma da safin nan muna tare da su har suna yaba mana rawan gani da muke.
Yanzu sauran prison da ake da su a Najeriya waɗanne irin matake za a ɗauka na ganin cewar irin wannan ba ta faru ba kasancewar irin waɗannan abubuwa sun faru a shekarar da ta gabata?
To kasancewa kowane situation a kowane lokaci ya bambanta kuma gaskiya ba. Amma Allah ya daga ganin abu ya faru dole a san irin jarakayanka yanzu ne za a yi Allah ya daga.
To madalla kakakin hukumar kula da gidajen gyara hali ta Najeriya Abubakar Umar kenan. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
Wani mai kutse a yanar gizo ya yi ikirarin cewa ya saci bayanan mutum biliyan 1 a China, wani abu da ake ganin shine satar bayanai mafi girma da aka taba gani a tarihi. A makon da ya gabata, wani mai amfani da sunan China Dan a dandalin masu satar bayanai a yanar gizo ya yi tayin sayar da bayanai akan kuɗin yanar gizo na Bitcoin 10 wanda aka musu kuɗi akan dala Amurka 200,000. Ya ƙara da cewa an samu bayanan ne a wani rumbun adana bayanan ofishin 'yan sanda da ke birnin Shanghai wanda ba a saka wa matakan tsaro ba, abin da ya sa ya zama a wangale har tsawon shekara ɗaya. Daga cikin bayanan da yake tayin sayarwa akwai sunayen mutane, adireshi, ranakun haihuwa, lambobin shaidar ɗan ƙasa da kuma bayanan da suka shafi aikata manyan laifuka. Zuwa lokacin haɗa wannan rahoto, jami'an 'yan sandan Shanghai ba su ce ufan ba, kuma duk kokarin da aka yi na neman ƙarin bayani daga gare su kan wannan batu ya citira. Babban mai shigar da ƙara a wani yanki da ke wajen birnin Chicago a nan Amurka ya ce zai nemi alkali ya hana ba da belin mutumin nan mai shekaru 21 wanda ake zargi da buɗe wuta akan mutane a ranar Litinin. Wannan bukata da mai shigar da ƙara zai gabatar na zuwa ne kwana guda bayan da aka tuhumi Robert Crimo da laifuka 7. Waɗanda suka danganci kisan kai bayan da ya yi harbin kan mai uwa da wabi yayin da ake faretin bikin ranar murnar samun 'yancin kan Amurka, inda ya kashe mutum 6 ya kuma jikata sama da 30. 'Yan sanda a jihar Illinois sun ce Crimo ya yi amfani da bindiga kirar AR-15 ya harba harsashe sama da 70 cikin jama'a daga rakon wani bene a unguwar Highland Park ta masu hannu da shuni yayin da ake bikin ranar samun 'yancin kai na 4th July. wannan hari na Highland Park shine na baya-bayan nan da ya auku a Amurka baya ga waɗanda suka faru a New York da wanda aka kai kan makarantar Uvalde a Jad, Texas da kuma wani harin da aka kai a kan asibiti a Tulsa da ke jihar Oklahoma.
Da Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yayin da wa'adin rufe iyakokin kasar Saudiya ke cika a yau Laraba 6 ga watan Yuli, hukumar alhazan jamhuriyar Niger ta ce ta samu karin wa'adi don kammala ayyukan jigilar wasu maniyyata sama da 1,000 da ke birnin Yamai. A yanzu dai maniyyatan suna jiran zuwan jiragen da za su kwashe su. Ga wakilin muryar Amurka, Sulemomin Barma da ƙarin bayani.
Kodayake akwai alamun samun ci gaba akan maganar jigilar alhazan jamhuriyar Niger idan aka kwatanta da kwanakin baya, hankulan maniyyata ya tashi sakamakon lura da tafiyar hawainiyar da ake fuskanta wajen gudanar da wannan aiki a yanda ake gabda rufe iyakokin ƙasa mai tsarki. To amma a cewar shugaban hukumar alhazai ta Koho Alhaji Ibrahim Kaigama, hukumomin Saudiya sun baiwa Niger izinin ci gaba da ayyukan jigila har zuwa 12 daren gobe Alhamis.
Cikin mutum 7,104 makotakin Niger duka su samu visa. A cikin su kuma an samu mutum kamar 4,688 wanda suka samu isa kasan Makka wanda suke dai World Charter. Abin da muna saura kamar mutum 1,358 su kuma an larda tsakanin yau da gobe duk sun samu isa shiga hajji. Mun samu goyon bayan shugaban kasa wanda shi da kanshi sa bakin shi cikin wani zancen ya tambaye al'ummar ga hukumar Saudi Arabia don mu samu daman ranar yau da gobe mu isa wannan aikin. A ƙarƙashin fadan Prime Minister, shugaban kasa ya bamu umarni mu nemi duk jirgi ka cikin duniyar nan mu kawo don mu samu mu cika wannan aikin. Makasar ne ya samu wannan daman kuma shi zai ci gaba da wannan aikin. Allah ya ba jirgi mai ɗauka mutum 317 zai jigila sau uku kafin gobe, kuma muna zaton samun jirgi mai ɗauka kafin mutum 560 wanda zai yi sau ɗaya in yi wannan kawai wadda su.
Baya ga halin rashin tabbas ɗin da aka shiga a sanadiyar ƙarancin jirage, maganar visa ita ma wata matsala ce da ta shafi wasu tarin maniyyata, lamarin da ake ɗora alhakin faruwarsa a wuyan shugabannin hukumar Koho. Sai dai komisar Kaigama ya ce wannan batu ne da ke tsakanin alhazai da kamfanonin aikin haji da umara.
Abin da su jama'a san shine cewa Koho ba ta rike da kudin kowa. Wanda suka ba da kudin su ne suka samu visa a wurin mu. Duk wanda bai samu visa ba kenan bai yada kudin shi a wurin mu. Kenan san da ya ji kudin shi kuma san da zai neme shi ba Koho ba. In baka samu visa ba baka zo kudi ba.
Yanzu dai kallo ya koma filin jirgin saman Jore Hamani da ke nan birnin Yamai don ganin yadda za ta kaya game da makomar maniyyata 1,358 ɗin da ke jiran zuwan jirage a tsakanin yau Laraba zuwa gobe Alhamis wa'adin ƙarshe, a yayin da alhazan da suka riga suka sauka ƙasa mai tsarki ke hawan Arfa a ranar Juma'a 8 ga watan Yuli 2022, wato 9 ga watan Zulhijjar shekarar 1443 bayan hijira. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, aka yi da Sule Mumuni Barma da ya aiko mana da wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 13, karfe 4 kenan na yamma da minti 13 a Nigeria, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 3 da minti 14 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na arewa a yau.
Domin fare wada harjitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A shirin za mu ji yadda mahukunta a Najeriya ke bunƙasa noma ciyawa don rage fitina tsakanin manoma da makiyaya a Arewa. Daga nan za mu je inda wata uwa ta kafa makaranta don ba da ilimin zamani ga yara da ke ragaita kan tituna da kuma almajirai a yankin Arewa maso gabas.
Arewa zaman ta samu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamban
su. Wasu daga mazauna faikon kore a Gwagwalada Abuja sun tumbuke duk ciyawar da ministan Abuja Muhammadu Musa Bello ya jagoranci dasawa don samar da ciyawar da makiyaya za su amfana a gefen manoma. An samu yamutsi da neman kai ruwa rana tsakanin makiyaya da manoma, har ma da jifa da duwatsu da fidda makamai, amma dai da alamu ba a samu jin raunuka ba. Yankin faikon kore da ke Gwagwalada na zama gandun kiwo mai kyau a Abuja. Daga bisani jagoran shirin na kasa mai martaba Sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida ya ce da jama'a sun san ribar dasa ciyawa da sauran gumishirin hannu biyu.
Maganan shi ne saniya da kuma duk wani dabba, amma saniya ita ce shugaba cikin dabbobin kiwo, tana shin ciyawa. Ciyawan nan kuma a kasa zai girma yake tashi. To dole ne idan za a wadaci Najeriya da kuma duniya da nama da madara da sauran abincin da ake samu a gare su, to dole ne a yi fasalin ciyawan nan. Daya, a sami iri mai kyau, a yi shuki mai kyau, a yi fasalin ban ruwa domin kuma a kara yawa, maimakon a shuka ciyawa ta girma da damina kawai. In akwai ban ruwa za a yi damina da rani. Sannan za a zabi irin ciyawa mai kyau, shine wannan parado wanda yake gamba namu ne suka gyara a Brazil, da kuma napia wanda shima muna da fulatan shi muna cewa tolore, wanda shi ma aka gera su a Brazil da India da Indonesia. So duka wa'annan hekta daya in an shuka su zai rike shanu 30. A yadda muke kiwo na gida kuma yanzu, hekta daya ba zai ma rike saniya daya ba. So mutane suna karuwa a bayan kasa. Yawan mutanen da ke Nigeria yanzu ya doshi miliyan 200. Shekaru 40 da suka wuce, 50 da suka wuce, mutanen Nigeria miliyan 36 kawai. So fili kuma baya karuwa, don haka dole a canja fasalin amfani da kasa yadda duk zai kawo duk abinda muke so, kuma ya rage wa manoma inda za su yi noma, masu kiwo su sami wadataccen wuri, masu gine-gine su ma su sami wurin da za su gina. So wannan shine ake cewa land use strategy, wato fasalin amfani da kasa na noma da kuma na kiwo.
Mai martaba, shin wannan shirin bayan wanda aka yi a nan Abuja, akwai duka sassan arewacin Najeriya da wasu wajaje akwai irinsa ne?
Ya kamata akwai. Gwamnoni da yawa suna kokari, na gaba a cikin su kaman gwamnan Niger ya yi fasali mai kyau, akwai dan fitina dai da ya rage amma ya yi niya mai kyau. Akwai wasu gwamnoni kuma da suke kokari, amma maganan shi ne bai isa ba. Abinda wanda zai dauki nauyin nan ya yi mana shine federal government. Shi yasa wannan minista ya tube a karkashin shugaban kasa Muhammadu Buhari suna kokari su yi wannan.
Akwai lokacin da ake tunani irin waɗannan shirye-shirye na tuka na shuka dinnan da raya ciyawa, kamar wasu sassa za su ɗauka kuwa na son makiyaya su mallake musu wajaje ne, ya za ya gamsar da mutanen yankuna su gane?
To ai wannan din shine ma maganin tsoron da suke ji, domin da farko dai me yasa wani baya son a ɗauki filinsa? Ai shi ma filin bai ishe shi ba. Don haka wannan fasali fili kaɗan zai ishi shanu da yawa. So yawan filin da shanu ke bukata ya ragu. Na biyu, duk mai saniya da mara saniya kowa zai iya noman ciyawa ya sayar ya yi riba. Noma kuma ciniki ne. So duk wanda abinda ya fi riba shi kowa zai yi. So babu yadda za a yi a yi ciyawa a bar masara da shinkafa wanda muke ci. Amma kuma in ko ina an yi masara da shinkafa babu nama babu madara, ai sai mun je wata kasa kuma mun kawo. Don haka dole a yi gani gaka, a fidda fasalin da masu kiwo za su yi su ciyar da shanunsu ya wadata, masu noma za su yi su abinci kasa ta sami abinci ya wadata. Sannan kuma kada ku manta, ba abin da yake takura manomi yanzu ya kai taki. To duka duniya yanzu an gane organic fertilizer, wato taki na Allah na takashin shanu, shi yafi komai alheri. Don haka abinda zai fi alheri a kasa shine kusan duk mai noma na masara da gero da dawa ya dawo shi ma yana shanu yana kiwo, shi yasa ake son a koyarwa kowa a gefen gonansa ya raba biyu, gefe daya yayi abincin da zai ci, gefe daya yayi ciyawan da zai ci da dabbobi su ma abincin da zai ci ne. Fasalin kiwo da fasalin noma duka aikin hankali ne, shi kuma mai hankali shine uban kasa. Duk inda ka same masu hankali za su ne masu fidda fasali a yi aiki abu ya zauna daidai. So idan ka ji an kira kalmar rigima, abinda zai fawo rigima ai karancin hankali ne tun da farko.
Mun gode sarkin muri. Yanzu ga Jabir Kisu Sambo mai kungiyar Minal da ke da tushe a Bauchi, wacce ke tara yara marasa galihu ta koya musu ilimin karatu da rubutu na zamani.
Gaskiya zan ce rabo ne na samu a sama, saboda public administration na karanta, wato aikin koyan mulki. To a cikin ikon Allah sai zan ci gaba a kai, sai aka ban shawara a yanda nake da son magana, kuma nake so in gana kawo abubuwa. In nayi magana in mutum bai fahimta ba zan iya wuni guda, ina kokarin ga sai na fahimtar da kai. To sai ake cewa to ki koma bangaren karatun koyarwa mana. Sai na koma na kara ilimi akan koyarwa, kuma da na ga cikin ikon Allah kana yin abu kana kara samun ra'ayi akai, sai na fahimci yanda kasan mu take, ko kuma ce yankin da na fito na yankin Bauchi Gombe, yanda ilimi yake karanci yake koma baya. To sai na ga wace irin gudunmuwa zan bayar, kuma na duba na ga yanda ake fada a wannan arewaci ta wannan bangare ya kasance ana da yara da suka fara makaranta suka fita, ƴan mata da suke talla da babu karatu. Kuma a matsayina da na mace uwa, a matsayina ta wanda nake so in ga na kawo canji wa al'umma, sai na ga babu abin da zan yi face in ba da guduma mai girma akan ilimi. Kuma cikin ikon Allah sai kasance sai na ga ashe na yi kuskure da ban fara al'amuran rayuwata akan koyarwa ba, domin a yanzu babu abin da nake so kaman gana koyar ko kuma gana shiga hidima na koyarwa ilimi gaba daya.
Yawwa, ba mu labarin wannan makarantar take da kika ce ko waɗanda ba su taɓa yin karatu ba ne ko suka fara, ya kike gudanar da wannan makarantar?
Akwai wani abu lokacin kuma cikin ikon Allah da na lura da irin wannan a cikin gidana na fara ma da almajirai ne, angon da muke akwai almajirai da yawa. Barkace, sai ina ta tunani in na fita lokacin ina koyarwa wani makaranta in dawo in gansu, sai na ce kai to me yasa ba zan yi amfani da wannan daman in koyar da su ba. To a haka na fara musu, na fara kiran su ranan da ba su da makaranta, Alhamis da Juma'a. Sai wani ya ce ma to ai akwai irin wannan, akwai kungiya agency da take lura da irin waɗannan abun. To da naje na nemi littafai sai naga a'a to ai abun ma wani abu ne da ya kamata gaskiya in tsaida abubuwa na akai. To sai in dauki hendi na ibi yara, muka fara da yara da su wuce 50 ba, wanda suka fara makaranta primary suka fita da su, muka fara daga shekara 6 haka zuwa 10. Muka fara koyar da su Hausa, lissafi da dabarun inganta rayuwa. Kafin kai haka a wata 6 nan yaran nan za su yi karatu, za su yi rubutu, kuma a haka sai in musu uniform, in nema musu admission a yankin da muke, sai in me da su sai in sake diba. So da na fara sai na lura da ƴan mata masu talla, su ma sai na fadada, sai na fara shiga ciki. Da na fara sai na ga ina samun karancin samun haɗin kansu, sai na ga to ai iyayensu mata ma ba sa makaranta. To sai ana sai na sake buɗa, sai na fadada abun, sai ina da ajin ƴan mata adolescent girl center, kuma ina da na adult education.
Masu sauraro, da wannan zamu dakatar da shirin wannan makon gobe in Allah ya kai mu, zamu dasa daga inda muka tsaya.
A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamaili Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ba ku himmatu don ku gyara kasar.
To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adabar Rijau, yace in dai har za a iya kaiwa tawagar shugaba Buhari hari, to lallai ta tabbata cewa tsaron kasar mu Najeriya a yanzu yana matakin sifili, wato babu kenan. Allah ya kyauta, amma kam abun akwai damuwa matuƙa. Sakonmu na gaba ya fito daga Kawu Mai Ruwa Bajuga da Sala Muhammad da Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa. Suka ce muna jinjina ga kungiyar kasashen Afrika ta ECOWAS bisa samun nasara kan sojojin Mali da Burkina Faso. Da fatan Allah ya ba su ikon shirya sahihin zabi kuma ya bada mulki cikin ruwan sanyi. Sakon Babandi Mamman Bande da Isu Suleiman Madatti da Ilyas Nishayi Garkin Daura. Suka ce ku ba mu dama mu kira ga al'ummar musulman duniya a daidai wannan lokaci na kwanaki masu albarka. Ya kamata mu dukufa da addu'a ganin irin matsalolin da kasashen mu suke fuskanta na rashin tsaro da hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Allah ya kawo mana sauki, Allah ya sa mu dace. Amin. Sako daga Hamza Galadima Birnin Kebbi tare da Aliyu Usman Taka lafiya da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya. Suka ce muna kira ga gwamnatin jihar Kebbi da cewa ya kamata ta yi kokwaran bincike kuma ta dauki kokwaran mataki dangane da abin da ya shafi aikin hajjin wannan shekara domin an tafka rashin gaskiya a cikin wannan lamari. Sakon mu na karshe ya fito daga Sani Milenge-lenge Yawuri. Yace ku bani dama domin in jajanta daukacin al'umman Najeriya a game da rasuwar babban sakataren kungiyar OPEC Muhammad Sani Barkinko wanda ya mutu a daren jiya Talata. Da fatan Allah ya gafarta masa. Amin. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To madalla an gaishe ki Zara Ufage. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ban sakatare jana na kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC Muhammad Sanusi Barkindo ya rasu. Barkindo wanda dan asalin Najeriya ne daga jihar Adamawa ya rasu yana da shekaru 63 a ranar Talata. A cewar kakakin ma'aikatar man fetur din Najeriya kamar yadda kamfanin jallancin labarai na AP ya ruwaito. A wani sako da ya wallafa a Twitter, shugaban kamfanin man fetur na Najeriya NNPC Mele Kyari ya kwatanta rasuwar Barkindo a matsayin babban rashi ga iyalansa. Kamfanin NNPC Nigeria, kungiyar OPEC da kuma daukacin fannin sarrafa makamashi a duniya. Gwamnan gabashin lardin Donetsk da ke kasar Ukraine ya faɗa ranar Laraba cewa wasu har-haren sama da dakarun Rasha suka kai sun halaka fararen hula biyar tare da jikkata wasu 21 cikin sawoyi 24 da suka gabata. Pavlo Kirilenko ya wallafa a shafin Telegram cewa an kai hararen ne a Avdiivka, Solovyansk, Krasnohorivka da kuma Kurakov. Batun na Ukraine ne ake sa ran zai fi jan hankali a taron ministocin harkokin wajen kasashen G20 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wanda za a yi a wannan mako a birnin Bali na kasar Indonesia. Taron da zai zama sharafage ga taron kolin da kasashen za su yi a watan Nuwambar bana. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce za ta halarci taron. Wani mai kutse a yanar gizo ya yi ikirarin cewa ya saci bayanan mutum biliyan 1 a China, wani abu da ake ganin shine satar bayanai mafi girma da aka taba gani a tarihi. A makon da ya gabata, wani mai amfani da sunan China Dan a dandalin masu satar bayanai a yanar gizo ya yi tayin sayar da bayanai akan kuɗin yanar gizo na Bitcoin 10 wanda aka musu kuɗi akan dala Amurka 200,000. Ya ƙara da cewa an samu bayanan ne a wani rumbun adana bayanan ofishin 'yan sanda da ke birnin Shanghai wanda ba a saka wa matakan tsaro ba, abin da ya sa ya zama a wangale har tsawon shekara ɗaya.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Sulemani Ro, nake muku fatan alkhairi, ma assalam. Amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.